Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 4 ga watan Yuli na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Koriya ta Arewa ta ce ta samu nasarar gujin wani makami mai linzami da ke cin dogon zango. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun samu nasarar huda hanyoyi jikin ganuwar tsohon birnin Raqqa a ƙasar Siriya, inda suke ci gaba da kai farmaki a kan 'yan Daesh. Ana sa ran shugaba Donald Trump na Amurka zai gana da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel kafin taron kolin da za a yi na ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a can ƙasar ta Jamus.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana can ana shirin jana'izar marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasula a birnin Kano. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin jama'a daga Kano ɗin dai akan batun kafa kwamitin bincike da aka yi wa tsohon shugaban majalisar jihar Kabira Alhassan wanda ya yi marabas. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taron masu ruwa da tsarki a harkar lafiya daga Shiya Arewa maso gabashin Najeriya wanda aka yi akan yadda za a rarraba magungunan da ƙasashen waje ke ba Najeriya. Za kuma ku ji rahoto akan wani hadari da ya faru a yankin Fresia na ƙasar Ghana, inda mahaƙa 14 suka makale. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfi Lahashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Koriya ta Arewa ta ce ta samu nasarar gwajin wani makami mai linzami da ke cin dogon zango, wani muhimmin ci gaba a kokarin kasar na haɓaka makaman nukiliyar da take yi duk da jan kunnen da kasashen duniya ke mata. Wannan makami mai linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman da ke kusa da bakin iyakar kasar da China a Arewa maso gabas ya fada cikin yankin ruwan tekun Japan, ya kuma girgiza 'yan siyasar Japan tare da tabbatar da cewa China ba za ta iya hana Koriya ta Arewa yin abin da take so ba. Harba wannan makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta ce zai iya kaiwa ga ko'ina a faɗin duniya zai ƙara matsin lambar da ake ma ƙasar ta China kan ta ƙara ɗaukar matakan takunkumi masu tsauri a kan Koriya ta Arewa. To sai dai ba a san irin martinin da ita Koriya ta Arewan za ta maida ba. A wajen wani taron 'yan jarida yau Talata, kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Geng Shuang ya ce Beijing tana kokari babu ji babu gani domin shawo kan kalubalen da ake fuskanta a yankin kasashen na Koriya. Har ila yau ya ce China tana taka rawar da babu wanda zai iya mai gurbinta, yana mai kira ga dukkan sassan da suke zuciya nesa domin warware wannan tankiya a cikin sauri. Shugaba Trump na Amurka yana kokarin ganin China ta ƙara matsin lamba kan Koriya ta Arewa, to amma ƙarshen watan da ya shige ya ce ko da yake yana yabawa da kokarin da shugaba Xi Jinping yake akan Koriya ta Arewar, kokarin nasa bai haifar da abin da ake so ba. A yau Talata, Prime Minister Shinzo Abe na Japan ya ce wannan gwaji na baya-bayan nan ya nuna cewa irin barazanar da ake fuskanta daga Koriya ta Arewa ta ƙaru.
Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun samu nasarar huda hanyoyi a jikin ganuwar tsohon birnin Raqqa a ƙasar Siriya a yayin da suka ci gaba da farmakin wata guda da suka kaddamar na kawar da mayakan Daesh ko ISIS daga wannan birnin da suka ayyana a zaman headquarter daularsu. Wata sanarwa da rundunar tsaron taron dangin Amurka take jagoranta ta bayar ta ce dakarun rundunar 'yan tawayen Siriya, wadda ake kira SDF a takaice, sun shawo kan turjiya daga mayakan Daesh yayin da jiragen saman yaƙi na ƙawance suka cillaba mabumai da suka huda ramuka masu faɗin mita 25 kowannensu a jikin ganuwar rafuka nesa da wuraren da tsagera suke binne mabumai a ƙasa da kuma cikin motoci. Kakakin rundunar ƙawancen wato Canarian Dylan ya ce dakarun ƙawancen suna gagarumin ƙoƙarin kare fararen hula da wuraren tarihi da na ibada ba kamar mayakan Daesh ba waɗanda da gangan suka lalata kufayin Palmira da kuma masallacin Al-Nuri suna kuma amfani da su a zaman wuraren tara makamai ko jan daga a watan da ya shige mayakan Daesh suka dala wato suka lalata masallacin Al-Nuri a yayin da sojojin Iraki suka yi musu kofar rago a kokarin kwato unguwannin su na karshe da suka rage a hannun tsagiran a Mosul
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Ana sarin shugaba Donald Trump na Amurka zai gana da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel kafin taron kolin da za a yi na kasashe masu karfin tattalin arzikin duniya cikin wannan mako a birnin Hamburg a kasar Jamus. Kakakin Merkel Stefan Sebat ya ce shugabannin biyu za su gana kafin a fara taron kolin na kasashen kungiyar G20 watakila da maraicin Alhamis. Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa zai magana da Merkel Litinin da safe sannan zai kira ya tattauna da wasu kawayen na Amurka a Turai wato shugaba Emmanuel Macron na Faransa da Prime Minister Paolo Gentiloni na kasar Italiya. Daga bisani fara White House ta fitar da bayanin tattaunawar da shugaban ya da Merkel da kuma Gentiloni. Merkel da Trump sun tattauna batutuwan da suka shafi alkin ta yanayi, shirin tallafawa mata da kuɗi wajen kafa kamfanoni ko sana'o'i da kuma cinikayya. Daga bisani Merkel ta faɗa wa 'yan jarida cewar tana sa ran shugabanni a taron na G20 za su amince da muhimmancin ci gaba da yaki da ta'addanci a duniya amma za su samu saɓani kan wasu batutuwa. Ta ce ra'ayin shugaba Trump na Amurka ya sha bambam da na sauran shugabannin duniya kan wasu batutuwa musamman yadda ya tsame hannun Amurka daga yarjejeniyar hana ɗumamar yanayi ta Paris ta shekarar 2015. Ta ce ba ta asarar cewar taron kwanaki biyu kacal da za a yi Hamburg zai iya sauya ma Amurka ra'ayinta kan waɗannan batutuwa.
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne ake jana'izar marigayi Alhaji Yusuf Maitamasule dan masanan Kano a can birnin Kano. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya bayyana wa abokin aiki na Aliyu Mustafa halin da ake ciki yanzu.
Dade yanzu ina kusa da fada kofar kudu inda aka tsara a nan ne za a yi jana'izar shi marigayi dan masanin Kano Alhaji Yusuf Maitamasule. To amma rahotanni da yake ishe ne shi ne dawar ma ba ta kai da isowa Kano ba tukunna. A daidai wannan lokaci da yake maka magana karfe 3:00 an ce gawa tana Abuja daga can mukira da aka ɗauko ta tana daga bisani kuma za a iso ga ita nan Kano tana kuma a yi masa sallah. A daidai wannan lokaci gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ja tawagar gwamnoni irin na Sibauci da Borno suna yanzu haka suna filin jirgin sama na Malam Aminu Kano inda za su karbi gawar daga bisani kuma a ishe da ita kofar kudu a gidansa sannan a ishe da ita kofar kudu inda za a yi sallar. Sannan akwai wato mukarrabansa ko kuma alinan shi marigayi an masani kamar irin su Justice Mamman Nasir da ire-irensu suna ci gaba da dako a gidan da dubban mutane ko ɗaruruwan su ana jiran dai a kawo gawar sannan kuma a yi masa sallah kafin daga bisani a yi masa wato a abin mai shi.
Akwai wata tawaga daga gwamnatin tarayya?
Yanzu a yanzu dai bamu ga kullar wata tawaga ba da za ka iya cewa kai tsaye ta gwamnatin tarayya ce illa baki waɗanda ma baka san daga inda suke ba suna kai komo ana shiruwa zuwa musamman gidansa ɗali da na ziyarta da ranar nan wajen karfe 2:00 ya za ka ga mutane suna jiki suna fice ana alhini ana yi wa juna alhini wannan babban rashi da aka yi amma kai tsaye babu da kuma tuntuɓar da na yi ban samu labarin cewa akwai wata tawaga da gwamnatin tarayya ta iso ba wato ta turo ba domin wannan jana'iza ta yi saboda watakila ba a kai ga kawo gawar ba kuma musamman kamar yadda na gaya maka gawar za a je da ita ta can birnin tarayya Abuja ne tukunna kafin ta kawo Kano.
Wani irin taro ke akwai yanzu a nan gaban fadar sarki?
An taru sosai mutane sun taru ana dakon zuwan wannan gawa.
A ce mutum
To madalla a gaida Mahmud Kwari har yanzu dai muna jihar Kano inda jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da matakin majalisar dokokin jihar na kafa kwamitin bincike akan tsohon shugaban majalisar Kabiru Alhassan wanda ake zargi da karban naira miliyan 100 to shiyar baki domin majalisar ta jingina binciken da take yi akan sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi na biyu har yanzu dai ga Mahmud Ibrahim Kwari ya dawo
Alitinin ina ce dai majalisar ta kafa wani kwamiti mai wakilai bakwai bayan rantsar da sabon shugaban majalisar Yusuf Abdullahi Atta wanda ya kama aiki sakamakon marabis din da tsohon shugaban majalisar Kabiru Alhassan yayi a dalilin zargin karbar waɗancan kuɗaɗe na toshiyar baki yanzu haka dai al'ummar jihar Kano na ci gaba da tofa albarkacin bakin su yayin da wasu ke goyen bayan matakin wasu kuwa kushe al'amarin suke yi
ni bana goyen bayan wannan abin da suka yi shi wannan sabon speaker din mutumin wancan speaker ne tunda ko lokacin ma da zargin ya fito ai shi ya bugo waya ce suna Saudi Arabia yake musanta wannan abin to kaga abin ya zama kawai kamar wasan kwaikwayo ne kuma shi kansa wannan committee bana goyon bayan wannan committee din domin me ya mutane da suke rigima da mutum kuma sannan a ce su za su yi masa kwamitin bincike tun farko ko ai ya kamata a ce inda za su kalubalanci mutumin nan a ce a'a ga wata doka an kawo ta shafi al'umma an karya ta a'a ko kuma ga wani abu executive sun yi wanda yake ya saba wa ci gaban al'umma
malam Aminu Muhammad Adam kenan shi kuwa shehi mai salati Indabawa na mai ra'ayin cewa batun sauye shugabancin majalisar da kuma kafa kwamitin binciken na alamta bunƙasar tsarin demokradiya a Najeriya
mun tana cewa siyasar Kano ko ta Najeriya ta fara bunƙasa ita wannan gwamnati da kullun tana ikirarin cin hanci da rashawa kuma wannan tana cewa siyasa a Najeriya in ana da za ta dore kuma za ta bunƙasa
amma me zaka ce game da wancan kwamiti da aka kafa wa shi tsohon shugaba
abu ne mai kyau ai idan ma wannan gwamnatin ma da ta jaha da ta tarayya ba su bincike wannan abu ba ashe duk abin da suke faɗa ƙarya ne kenan saboda kwamiti yayi daidai kuma ni in a son samu na ne da a cikin gida za a ba mu yi magaji ina tabbatar maka cewa wannan abu za mu ga cewa an yi bincike mai kyau kuma a ce wai ƴan majalisa ne za su yi wani bincike to ni a gaskiya nan ina shakku
shin ko majalisar dokokin ta Kano na da hurumin kafa kwamitin binciken zargin almundanar kuɗi akan ƴaƴanta yayin da ake da hukumomi irin su ESCC da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano Dr. Nasiru Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa
ayi da cikin damar da tsare mulki wasu su yi bincike akan kowa ko akan kansu ko akan wasu al'amuran da ya shafi jiha saboda haka ba wani matsala da suka bada umarni a binciken nan
to amma wasu suna ganin cewa kamar za su iya zama alƙalai akan abin da ya shafe su na shari'a kenan
ai ka gane shi bincike da ake yin sa idan akwai wanda daga cikin committee da za a kafa akwai wanda yake yana da misali da shi wanda ake tuhuma to shine aka saka sai a ce ya zama alƙali a cikin binciken kansa
to in haka ne yaya sashi hancin binciken da kuma rahoton da za ya haifar zai zama
dama ai su kasan ba cewa za su ya daure ba ko a saki abinda za su shine idan sun yi bincike sun samu hujja to shikenan za su ya dauka mataki ne nasu na majalisa misali in na tsawatarwa na tsawatarwa wanda tsawatarwa an cikin su ne in na hukuntawa ne su hukunta shi da yake suna da committee wato da'a ko kuma sa'annan suna iya da iko su to mun tura wannan magana wajen ƴan sanda ko mun tura EFCC ko mun tura ICPC
nan da watanni uku masu zuwa ne dai tsohon shugaban majalisar dokokin ta Kano Kabiru Alhassan Rimu zai san makomarsa dangane da wannan zargi bayan da kwamitin binciken ya mika rahoton sa ga zauren majalisar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
an gaida Mahmud Ibrahim Kwari Masu ruwa da tsaki a harkar lafiya daga shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun gudanar da taron haɗin kai don samar da hanyoyin tabbatar da cewa magungunan da kasashen waje ke tallafawa Najeriya da su sun kai ga waɗanda ya kamata su amfana da su. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Masu ruwa da tsakin daga jihohin Borno, Adamawa, Yobe, Taraba, Bauchi, Gombe da Plateau sun tattauna ne kan matakan da za su bi wajen rarraba magungunan cuta mai karya garkuwar jiki, pneumonia, zazzabin cizon sauro, ƙayyade iyali da allurar rigakafi ta yadda kowane bangare da ke shiyar bai samu ƙaranci ko yawa ta yadda zai lalace ba. Coordinator shiyar Arewa ta tsakiya wani shirin gwamnatin tarayya na haɗin gwiwa kan rarraba magunguna Kenji Goyit ya mun ƙarin haske kan taron nasu
wani lokaci kin san kaman akwai wasu cututtuka kaman HIV wanda suke zama da cutar nan suna bukatan magani a kowane lokaci ne. Murdi idan an samu yanki a supply din maganin nan yakan kawo matsala. So dalilin da ya sa muka taro nan mu duba mu gan ina ne suke da magani da yawa da kuma ina ne ba su da magani da yawa da kuma yadda zamu yi mu kara maganin nan suna zuwa inda ake bukatan su a kuma lokacin da ya kamata. Kamar yanzu kin duba Borno akwai matsala yanzu a wurin. Akwai inda mota ba zai shiga ba sai mu duba wani areas ne ya kamata zamu amfani da jaki ko donki wani area ne kuma zamu amfani da kwale-kwale mu hada mu je wajen wani area ne zamu amfani da babur wani area ne kuma zamu amfani da masu unguwanin wurin domin a zo an sa magani a wurin.
Shi ma daraktan ayyukan da suka shafi magunguna a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Martins Azut yace sun lura wasu wurare akan ajiye magunguna har su lalace
domin kada kawo kaya kuma su lalace a wurin aiki ko a kankanan asibiti ce ko man yarin duka domin ko an kawo kaya aiki ko na HIV ne ko na TB ne ko na mene mutane su samu kada a tara shi a cikin wani store kuma su dinga lalacewa.
To waɗanne matakai kuka sa domin tabbatar da cewa waɗanda alhakin gudanar da wannan aiki ya tace a wuyansu sun gudanar da aikin yadda ya kamata?
Ma'aikata din mu yi musu koyarwa don su gane mene ya kamata su yi kuma su dinga duba kaya su gani kada wani kaya su lalace kada su je su aje wurin da ya zafi ko wurin da ya sanya da yawa yanda za a aje kaya da kyau domin an ba ma mutane ya yi aiki a jikin su.
Na tattauna da wani da ya halarci taron daga jihar Adamawa.
Sunana scientist Bulus Sabici. Wani lokaci zaka tare yanzu Plateau tana da wanda suke ba su maganin ciwon kanjamau nan a ce suna kawo musu akan kari sai mu dauka kamar nasarawa su ba su da shi. In akwai anan babu anan za a yado kudi ga nan so that kada kowani bangare ta samu ta wahala so that gwamnatin Najeriya ba za ta yi asara ba in wayannan suka tafi mutane mu kuma za su samu biyan bukata.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A shirinmu na daren yau muna son mu ji ra'ayoyinku shin kun gamsu da matakan da ake dauka wajen dakile yaduwar cuta mai karya garkuwar jiki da ake kira HIV sai ku kira ku bayyana ra'ayoyinku idan lokacin yayi. Yanzu kuma bari mu leka kasar Ghana ya zuwa lokacin da aka hada wannan rahota ma'aikatan agaji na can na iya kokarin su wajen gano wasu mahaka da suka makale a cikin wani rami a garin Prestia. Abokin aiki na Baba Yakubu Makiri ya hada mana wannan rahota.
Mutane 14 a cikin mutane 19 ne suka makale a cikin wani ramin hakan zinari ta barauniyar hanya da ake kira Galamsi a Ghana bayan ramin ya rubuta da su kimanin awa 48 da suka wuce a yankin Prestia insuta a jihar yammacin Ghana. A cewar masu aikin ceto ramin ya zurfi mita 80 a ƙasa. Mutane 5 a cikin masu hakar zinari ta barauniyar hanya ne kacal suka sha da kyar. Komandan ƴan sandan gundumar Unsuta, Superintendent Achu Jinuku, ya zanta da ƴan jarida yana cewar ma'aikatan ceto na nan na aiki gadan-gadan don tsamo waɗannan mutane. Yace sauran masu wannan aikin hakan zinari ta barauniyar hanyar suna taimaka ma ƴan sanda a kokari da suke yi su ceto mutanen da suka makale a ƙarƙashin ƙasa. Yace waɗanda suke taimaka mana sun faɗa mana cewar akwai mutum ƙarƙashin ƙasa yana neman waɗanda ramin ya rufta da su amma dai har yanzu babu wanda aka ciro daga ramin. Yace masu aikin Galamsin suna taimaka wa ƴan sanda saboda su ne suka san ramin kuma wannan ramin ya kai zurfin mita 80. Wannan hadarin da ya faru a ranar Lahadi ya sa ƴan sanda suna neman masu wannan ramin hakan zinarin don tantance su a tabbatar da ko suna da izinin wannan aiki ko kuma suna yi ne ba bisa doka ba.
They call it a Kubekrum small scale mining site.
Yace ana kiran wannan wuri Kubekrum small scale mining a yankin Asambisa Unsuta kusa da garin Prestia. Wannan ne suna da aka ba wurin amma dai ban sani ba ko suna aiki da izini ko kuma babu izini. Idan muka kama masu ramin za mu gane gaskiyar lamarin. ƴan sanda dai sun ba da cigiyar masu wannan ramin don gudanar da bincike a kansu.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makiri. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Wata sabuwar cutar tsiro da manoma suka kasa tantance ta tana lalata gonaki masu yawan gaske a jihar Filato dake arewa maso tsakiyar Najeriya. A cewar manoman, lamarin ya janyo musu asara mai yawan gaske ganin irin barna da wannan cuta ke yi wa itatuwa kamar na gwaiba, mangoro da dai sauran itatuwa a karamar hukumar Kwamfan a jihar Filatan. Wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta zanta da wasu manoma domin jin tabakin su akan wannan cuta.
Sunana Morris Danan Dabur daga Dumak cikin Kwanfan local government.
To akwai labarin bullar wata cuta wanda ta shafi gonakin ku, wani irin gona ne sannan kuma yaya cutar take?
Eh, akwai mu manoman da muna cikin noman kwara, akwai waɗansu kware da waɗansu cututtuka da suna damun mu. A yanzu din nan cutar nan mun rasa yadda za mu yi, sai dai muna je locally mu nema waɗansu maganin kware mu spread, amma ba zai kai duka ba don gonaki na da yawa. Mukan nema ko za mu samu ta mako kuka, kowa yana ta kukan. Yanzu yield da muna samu ba mu samu sosai kamar da ba saboda wannan cuta.
Ko za ka yi bayani irin cutar da yanda ta kama kwaran manja naku?
Wato za ka gan kwaran yana ta mutuwa, in ka je ka lura sai ka gan waɗansu tsusa manya, waɗansu kankanana suna shiga a tsakiyan kwaran suna ci, sai ka gan kwaran suna ta ja. Ba nawa kaɗai ba, akwai waɗansu mutane da yawa kowa yana ta kuka maganan wannan cuta. Kuma shekaran nan gaskiya ba mu samu kwara na manja sosai ba don yawancin su mutu.
Wato idan wannan tsutsa ta kama sai ta kashe daga ƙasa ne ko kuma daga ganye ko kuma yaya?
Ya kan fara daga ganye a tsakiyan kwaran, sai ka gan itacen kwaran yana ta mutuwa sai mun rasa, sai mu je mu duba sai ka gan akwai kware a ciki, sai su hana abin da din tsira karshe, za ka gan kwaran za ta fara mutuwa kawai.
To amma tunda kuka lura da wannan cuta, wani mataki kuka dauka?
Mun kai kuka dai a wajen su extension farmers, musamman irin su yan PADP, mun kai kuka don a wurin su ba da mun samu waɗansu iri ne. To mun kai kuka mun ce to ga abubuwan mu da muka saya suna ta mutuwa, meye ne abin yi? Shine waɗansu sun advising mu dan saya insecticide,
wato maganin kwari.
Maganin kwari sai mu sa, duk da haka abun ba ta bare ba, har yanzu kwaran mu suna ta mutuwa.
To amma tunda kun sa maganin kwarin ba su mutu ba, kun sake komawa wurin su ku gaya musu cewa har yanzu wannan magani bai muku amfani ba?
Eh, mun koma mun yi report, su dai sun ce to da son samu ne za su zo su duba gonakin. To gonakin mu kuma yana da nisa da gari, ba abinda mutum zai ce zai je nan ya je na wannan ba. Muna ta kokari kai har yau dai ba mu ga wani ko ba don ya zo ya duba gonan.
Don kai maganan nesa da gari, su waɗannan masu aikin tunda dai hukumomin gwamnati ne kamar suna da hurumin su shiga kowane lungu domin su duba, ba su taba nuna muku cewa ya kamata su shiga koda ina bane su duba waɗannan gonakin?
Eh, sun ce za su iya zuwa, amma masalla ba su da abin tafiya yawanci. Wani lokaci in kai kusa ne, in Allah ya sa, in so zo a ta district headquarters naku, maybe ka je ka nuna masu, za a ce to za su je dai a san abin da za a yi.
To zuwa yanzu kana ganin kaman asaran nawa kuka yi? Kun iya kiyasta yawan asaran da kuka yi?
To a tanawa dai, domin ban tambaye mutane yadda nasu suka abina, kowa yana ta kuka, amma a tanawa wajen 450
tushe
wanda suka mutu.
Wani sunana Garba Hamidu Sharubutu, Ni ne provost na Federal College of Animal Health and Production Technology.
To akwai batun bullar waɗansu cututtuka da suka shafi waɗannan shuke-shuke musamman mangoro da su wannan itatuwan ƙwara din nan yaya abun ya fara?
To ni dai abin da na lura da shi a nawo gonan shine bayan mun dasa waɗannan itatuwan ƙwara da mangoro sai naga bayan shekara guda sai naga ganyen sun fara laudi suna bushewa. To mun so mu nemi hukuma kan mu bincika mu ga ko me ke faruwa, ba mu dai samu mun gabatar da damuwarmu ga gwamnati ba.
Wasu manoma kinan daga karamar hukumar kwamfan a jihar Filatin Najeriya suka zanta da Zainab Babaji kan bullar wata sabuwar cutar tsiro da suka kasa tantance ta. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji ta bakin hukumar da ke da alhakin daukar mataki game da wannan cutar da ke addabar kayan amfanin manoman. Sai a biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Masu sauraron mu anan miki ka karshen shirin namu na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, musamman ma wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
A gaida Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC, agogon mu na ci a karfe 11:26. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasika ta farko ta fito daga hannun Alhaji Abbas Baffa Chelede. Yace ina mika alhinina ga gwamnatin jihar Kano da ma al'ummar Najeriya baki daya bisa wannan babban rashi da muka yi na rasuwar Alhaji Yusuf Maitamasule dan masanin Kano. Allah ya ji kansa da rahama. Allah kuma ya ba wa iyalansa hankurin jure wannan babban rashin. Amin. Sai kuma wasika ta gaba da ta fito daga hannun Ahmadu Manaja. Ce muryar Amurka ku isar min da sakon ta'aziyya ga 'yan Najeriya da mutanen jihar Kano dangane da wannan babban rashin da arewa da ma Najeriya baki daya muka yi na rasuwar dan masanin Kano Alhaji Yusuf Maitamasule. Allah ya ji kansa da rahama. Amin.
To madalla kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya dawo da labarai amma a takaice.
Koriya ta Arewa ta ce ta samu nasarar gwajin wani makami mai linzami da ke cin dogon zango, wani muhimmin ci gaba a kokarin kasar na haɓaka makaman nukiliya da take yi duk da jan kunnen da kasashen duniya ke yi mata. Wani makami mai linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman da ke kusa da bakin iyakar kasar da China a yankin Arewa maso gabas ya fada a cikin yankin ruwan tekun Japan, ya kuma girgiza 'yan siyasar kasar Japan tare da tabbatar da cewa China dai ba za ta iya hana Koriya ta Arewa yin abin da take so ba. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka sun samu nasarar huda hanyoyi jikin ganuwar tsohon birnin Raqqa a kasar Siriya, yayin da suka ci gaba da farmakin wata guda da suka kaddamar na kawar da mayakan Daesh ko ISIS daga wannan birni da suka ayyana a zaman headquarter daular su. Wata sanarwa da rundunar taron dangin da Amurka ke wa jagoranci ta bada ta ce dakarun rundunar 'yan tawayen Siriya da ake kira SDF a takaice sun shawo kan turjiya daga mayakan Daesh, yayin da jiragen saman yaki na kawance suka cillaba mabamman da suka huda ramuka masu faɗi mita 25 kowannen su a jikin ganuwar.
To masu sauraro a nan za mu da sa'aya, sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Cornelius, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku, amma yanzu sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.